This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata, 8 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hawwa muka nan labarai.
To Sarfil, sojojin Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas a Gaza da na Hezbollah a Lebanon. Jihar Florida na shirin kwashe jama'a sakamakon mahaukaciyar guguwa mai tafa da iska da mamakon ruwan sama mai ƙarfi da aka yi malakabi da Hurricane Milton, sai shugaba Kais Saied ya sha da ƙar a zaben shugaban ƙasar Tunisia.
Kanin labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a yi cewa wasu 'yan bindiga sun kashe askarawan zamfara takwas. Ko ya hakan ta faru?
So da suka fahimci ana kawo su da safe ne da maraice suke tafiya, sai suka zo suka kwanta wurin suka yi layin ambush. Yara na suna sauka daga mota, shi ne suka bude musu wuta.
To Allah ya kyauta. Haka kuma za a ji cewa dambarwar siyasa a jihar Rivers ta ɗauki wani sabon salo. Lamarin da masana ke ganin?
Wannan takaddama ba za ta haifar ma demokradiyya a Najeriya ta mai ido ba. Don za mu cewa wani abu ne da ake ƙoƙarin kauce ma doka da amfani da ƙarfi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Kamar kowace safiyar Talata, muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya, wanda a yau zai ɗaura kan cece-kuce da zargin juna kan rashin samar da mafita ga lamarin tsaro a jihar Zamfara. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama har su biyu a ranar Litinin din nan da suka kai kaici inda mayakan Hamas suke a sassan zirin Gaza da mayakan Hezbollah a Lebanon, yayin da kasar ke cika shekara guda cir da Hamas ta shammaci kudancin Isra'ila da harin da ya tsokano yakin da a halin yanzu ke neman mamaye yankin. Wuraren da aka kaikaita a Gaza sun hada da wurin da Hamas ke kaddamar da hare-haren rokokinta, inda Hamas ta ce ko a ranar Litinin din nan ta harba rokoki akan birnin Tel Aviv, birni na biyu mafi girma a Isra'ila, da wurare da dama da ke kusa da kan iyaka a kudancin Isra'ilan. Isra'ilan ta bayar da gargadi na karar jiniya da ya mamaye sararin samaniyar birnin na Tel Aviv da yankin tsakiyar Isra'ila a matsayin ankarar da jama'a sakamakon makaman roka da aka rika cillowa daga Gaza. Tunda sanyin safiyar Litinin ne dai sojojin Isra'ila suka shaida wa mazauna yankuna hudu na kudancin zirin Gaza da su tattare nasu su koma yankunan jin kai da ke gabar ruwan Mawasi, cewa ayyukan da Hamas ke gudanarwa a yankin zai haɗu da gagarumin martanin soji. Jihar Florida ta Amurka na shirye-shiryen kwashe jama'a mafi girma da ta taɓa yi tun shekarar 2017, a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafa da iska da mamakon ruwan sama mai ƙarfi da aka yi malakabi da Hurricane Milton da a halin yanzu ke ma'auni na biyar a yankin ruwan Mexico ke nausawa kudu maso gabashin jihar ta Amurka. A ƙarshen rahotanni sun ce Milton ta kasance kimanin kilomita 1,130 kudu maso arewacin Tampa, da iska mai ɗauke da ruwa da ke gudun kilomita 280 cikin sa'a guda. Tun farkon iskar ta rika tafiyar kilomita 15 ne a duk sa'a guda. Wani mazaunin Florida, James Ferenc, ya ce ko a baya sun sami irin wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa mai ƙarfi, da haka suka yanke shawarar ganin sun yi maganin matsalar a wannan karon. Shi yasa suka ga ya dace su samu buhuna su cika da ƙasa domin maganin abin, domin kuwa sun san bala'in na bana da alama zai ɗara wanda suka gani a baya. Zuwan ruwan ya biyo bala'in da aka gani a kwanan nan a mahaukaciyar guguwa mai tafi da iska da mamakon ruwan sama da aka yi malakabi da Hurricane Helene. A ranar Litinin ne shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce yana tattauna tsara nasarorin ƙasar ta Ukraine a makon nan a jerin tarurruka da duk wata ƙasa da za ta iya taimakawa a kai ga samun zaman lafiya. Zelensky ya faɗa a yayin jawabin da yake a Durana cewa sun gayyaci abokan hulɗarsu da su bayyana yadda suke ganin za a iya kaiwa ga ƙarshen wannan yaƙi da matsayar ƙasar ta Ukraine a taswirar tsaron duniya da kuma matakin da za a iya ɗauka bai ɗaya na ganin an kai ga ƙarshen yaƙin. A yayin taron Ramstein da yake tafi a Jamus da za a yi da ƙawayen ƙasashen na Ukraine ake sa ran gabatar da tsarin cimma nasarorin, inda Zelensky ya ce Ukraine za ta yi ƙoƙarin fahimtar da abokan hulɗarta game da gaggauta buƙatar samar da ingantaccen wato ƙari akan ƙarfin da take da shi a halin yanzu a yayin watannin hunturu da ke tafi. Yake daga cikin buƙatun Ukraine na gaggawa akwai samar da makamai masu cin dogon zango, kera makamai da jirage marasa matuƙi, alburusai da na'urorin lantarki da ake amfani da su a yaƙi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To na an jima kaɗan wata sake damar da labarai. Kafin nan, ƙalubalen tsaro da ake fama da shi a arewa maso yammacin Najeriya na cigaba ɗaukar wani sabon salo, inda a jihar Zamfara 'yan bindiga suka yi wasu askarawan Zamfara kwantan ɓauna tare da kashe jami'ai takwas. Wakilinmu a jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura ya aiko mana da wannan rahoton.
Lamarin ƙalubalen tsaro da ake fama da shi a jihar Zamfara musamman akan babbar hanyar Gusau zuwa Funtuwa na cigaba da zama babbar damuwa ga matafiya da direbobi da ke bi hanyar, wanda suka ce yanzu hanyar ta zama wani mummunan tarko ga al'umma, tare da cewa ya zama wajibi ga mahukunta da su kullo da sabbin tsare-tsaren da za a bi domin ganin an kai ƙarshen matsalar kwata-kwata. A jihar Litinin, maharan sun tare hanyar ta Gusau zuwa Funtuwa sau hudu a jere a wurare mabambanta tare da yin garkuwa da matafiya, inda lamarin ya kazanta lokacin da suka yi wa jami'an tsaro na jihar Zamfara da ake kira askarawa kwantan ɓauna har suka kashe guda takwas daga cikinsu. General LB Muhammad Mai Murabu shine babban komandan na askarawa na jihar Zamfara ya yi bayani akan yadda lamarin ya faru a zantawar da muka yi da shi akan lamarin.
Da matsafin nan a kowane rana ana ɗauka su uku su hudu ana zuwa ana kidnapping mutane. Sai nace to abin da yafi bayin in deploying askarawa a wurin, kaga sai mu denying nasu mu hana su shigowa su banditin ɗan ta'addan. Sai na yi deploying din su yanzu sun yi wata ɗaya da rabi a wurin ba taɓa kidnapping ba. Tun da ni deploying din su ne. So da suka fahimci ana kawo su da safe ne da maraice suke tafiya. Sai suka zo suka kwanta wurin suka yi layin ambush. Yara na suna sauka daga mota shine suka bude musu wuta.
To mutum nawa aka kashe yanzu?
Mutum takwas aka kashe.
Shi kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalajin wanda ya bada tabbacin faruwar lamarin ya ce haɗakar jami'an tsaro na jihar Zamfara sun bullo da wani sabon tsarin da za a bi domin tabbatar da kai ƙarshen matsalar.
Matafiya wannan hanya kowa ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da tafiyarsa. An ƙara tsaro akan wannan hanya, an ƙara motoci, an ƙara 'yan sanda da sojoji akan wannan hanya.
Direbobi da matafiya da suka bayyana ra'ayinsu akan matsalar da ke faruwa akan hanyar ta Gusau zuwa Funtuwa sun ce hanyar babban hanya ce da bai kamata a bari 'yan bindiga su mamaye ta ba.
Barayi suka tare mu kamfani, mun sha da kyanan muka zo kuma ku cire mu an tare mu, muka zo tsafe ko muka isko an tare mu an kashe askarawa a nan tsafe.
Sunana Ali Muhammad Igala, daga nan zuwa Funtuwa shi ne tashi hankalin. Ko da yaushe direba cikin barazana, ko da yaushe ana iya tare da yau bisa wannan hanya.
Sunana Dayyabo Halilu, tukin mota nake yi, ni direba ne. Domin Allah hanya Gusau zuwa Funtuwa muna cikin barazana da mu da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin gaskiya hanyar nan sai dai a ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna neman gwamnati tun daga sama har ƙasa ta kawo mana ɗauki. A matsayin mu na al'umma muna fama da barazana ta matsalar rashin tsaro yana damu. Muna kira ga gwamnati, jami'an tsaro a canza sauyin tsaro. Abubuwa sun kai inda sun kai. Idan dai har jami'an tsaro za su yi tsaye ga hanya bujiran barayi su zo, to ko da yaushe shambance za su kama yi da su da barayi.
Musa Mai Fari Mai Shayi, gaskiya daga Gusau zuwa Funtuwa akwai artabu. Sai ga yau sati guda annan ne ni na hadu da wannan jiraba kari hudu rabi na marici na ya hawa na mar kaware sai ne gaba mota, to sai ne ga kunkuru mota sojoji a jewajen, sai ne jina na sai ne shiga tsakanin da mota sojoji bai yi minti biyu ba an ka bude mota amma halibi shidda ana ta kyara a halibi na Allah bai kadara ba.
Sai dai komandan rundunar soji ta burgata daya da ke nan Gusau kuma komandan jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ake kira hadarin daji mai kula da jihohin Zamfara da Kebbi Brigadier Jar Ofurun Timoti ya ce dakarun sojin na aiki tukuru domin magance matsalar. Sai dai masu tseguntawa 'yan bindigar bayanai wato informant su ne babbar matsalar da ake fama da ita akan aikin da ake yi na yaƙi da 'yan bindigar. Abdulrazak Bello Kaura, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Abdulrazak Bello Kaura har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawata da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaba Kais Saied ya shaida kar a zaben shugaban kasa da aka gudanar ta kasar Tunisia a ranar Litinin din nan inda ya samu damar ci gaba da makalewa akan shugabancin kasar bayan cikarwa a diguda inda ya garmake abokan adawa a gidan kaso tare da gangaren bawa daga kundin tsarin mulkin kasar domin ya samu karin karfin iko. Hukumar zaben kasar ta Arewacin Afirka mai zaman kanta mafi girma akan al'amuran zabe ta ce Saied ya samu kashi 90.7 daga cikin 100 na kur'un da aka kada. Magajin garin wani babban birnin kasar Mexico ya gamu da adalin sa kasa da mako guda da kama aiki a ranar 30 ga watan Satumba da ya shige ne aka rantsar da Alejandro Acosta a matsayin magajin garin Chilpancingo babban birnin jihar Guerrero ta kasar Mexico jihar da ta yi kaurin suna na zama matattaran miyagun kwayoyi da tashe-tashen hakullan kungiyoyin yan daba.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to daga batun tsaro a jihar Zamfara sai kuma batun dambarwar siyasa a jihar Rivers inda gwamnatin jihar Siminalayi Bubara ya samu nasara kada tsohon mai gidansa a siyasance wato Barista Niyi Sanwuke lamarin da ya haddasa tashin hankula a jihar yayin da masu sharhi kan lamarin siyasa ke kira da ayi hatra don gudun abin da ka iya biyo baya. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Rivers ta sanar a baya-bayan nan cewar sabon jam'iyyar nan ta APP wadda gwamna Siminalayi Bubara ya dauko ita ce ta lashe zaben kananan hukumomi 22 daga cikin 23 da ake da su a jihar Rivers da kuma kamsiloli 314 a zaben da aka gudanar kamar yadda baturan zabe ya sanar.
The following candidates having scored majority of lawful or valid votes cast in two-third.
Zaben da na jihar Taribas na cike ne da rikici musamman tsakanin gwamnatin jihar Taribas Mr. Siminalayi Bubara da kuma tsohon mai gidansa a siyasance wato Barista Yansan Muke inda Wuke ke son amfani da sakamakon zabe na kananan hukumomi domin dai gwada karfin sa a jihar Taribas. Tuni da gwamna Siminalayi Bubara ya kada Wuke a zaben safin faduwa zabe dai ya harzuka tsohon gwamnatin jihar Taribas Barista Yansan Muke kuma nan take aka fara samun rikici ga abinda wasu ƴan jihar Rivers ke cewa.
Election is not war in River State, enough is enough, we need peace in River State.
Tace suna na Ochinna zabe ba yaki bane jam'iyyar PDP APC da kuma APP APP dai ta riga ta ci zabe kuma lamura ba sa tafiya yadda ya kamata. Bangaren ministan Abuja Yansan Muke ya riga ya fadi zabe kuma ya kamata ya dauki kaddara.
Muke is just doing the federal might, that is where he depends.
Wannan yana cewa ne sunana Saroni John yace a kashin gaskiya matsalolin da muke fama da su a Najeriya tsohon gwamna Wuke ko da yaushe yana son gwada karfin tarayya kuma ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta lura da shi ko a samu zaman lafiya a bidoka a jihar Rivers. Gwamna Wuke dai shi ake zargi da tashin tashina da ta faru ta baya-bayan nan a jihar Rivers da haka kuma na tuntubi wani lauyan sa Barista Ekeso Okiri yace
what like I told you here people are dissatisfied. People want to see development quite.
Yana cewa ne ba gaskiya bane idan ka lura da kyau lamarin da ke gudana a jihar Rivers yana nuna cewa akwai matsala a zaben da aka gudanar na kananan hukumomi inda jama'a jihar Rivers ke ganin san ba a yi musu adalci ba shi yasa kuma suka fito kunsu da kurkutar su musamman kan tituna domin nuna rashin jin dadin su kuma an ci mutuncin tsarin mulkin Najeriya an taka dokar kasa. masu sharhi akan al'amuran siyasa na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga a jihar Taribas. Professor Yahaya Tanko Baba shine shugaban sashen tsangayar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto yace
wannan takaddama ba za ta haifar ma demokradiya Najeriya ta mai ido ba, don zamu ce wani abu ne da ake kokarin kauce ma doka da amfani da karfi. Mun san da cewa wannan abu duk ya fara ne ya kare a mutum biyu, da shi tsohon gwamna Wike da kuma shi gwamna mai ci yanzu, kuma duk wannan abin da ake yi ana yin tashin hankali da kuma wargaza ita karan kanta zaman lafiyar wannan jihar Rivers da kuma ita karan kanta kasar baki ɗaya.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya.
Mu abinda muka sani mai girma tsohon gwamnati da Dr. Bello Mato Allah Marawi shi ya fara da dukkan ɗan jam'iyyar APC da hannun cikin rakar sau. Ya sha hudu cewa dukkan ɗan jam'iyyar APC barawan mata ne, barawan dabbobi ne, dan ta addini ni gaba na ya fadi ba ɗaya ba ba dubo ba kowa. Ya zargi Abdulaziz Zayari, ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna cikin APC. Irin wannan sulhun da tsana ta yi sun je gaban House da Katsina. Kaduna ta yi an je gaban House da Katsina. Naija ta yi an je gaban House da Naija. Su dubu ɗin gwamnonin domin su ba ministan tsaro ba ne a yanzu. Su ba su yi laifi ba, in ma har laifi ne misali. Sai shi mutum ne?
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Jihar Zamfara tana ci gaba da jin jiki sosai daga hannun barayin daji da masu kama mutane suna garkuwa da su domin a biya su fansa. A jiya kadai a wurare akalla guda hudu aka sa shinge wanda barayin nan suka shuka akan titin Kuntu zuwa Gusau, inda kuma suka saci mutane da dama. A cikin wannan al'amari na rashin tsaro, akalla mutane goma aka kashe daga cikin 'yan kungiyar nan da ake kira ta askarawa, kamar yadda wakilinmu na can Gusau din Abdulrazak Bello Kaura ya shaida mana. To a daidai lokacin da wannan jiha ta Zamfara take ci gaba da jin jikin nan, manyan kusoshinta guda biyu da suka hada da tsohon gwamnan ta kuma karamin ministan tsaro a yanzu, wato Bello Mutawalli Maradun da kuma shi gwamnan mai ci yanzu Dauda Lawan Dare, suna ci gaba da cece-kucen da suka jima suna yi, inda suke zargin juna da kasawa da ake samu na rashin kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ke addabar mutanen Zamfara. Wannan ta'addanci dai an san cewa ya laƙume rayukan mutane da yawa, an sace mutane ɗaruruwa, dubbai sun rasa mahallansu, kuma dukkan muhimman mutanen nan guda biyu sun sha alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen wannan al'amari, amma abin ya gagara har yanzu. To me yasa? Yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana a tsakanin mutane biyu da ke magana da yan manyan jam'iyyun jihar, wato PDP da kuma APC. Wato Naziru Ibrahim Rufa'i wanda shi ne sakataren jam'iyyar PDP na jiha ɗin wanda ke magana a madadin gwamnatin Dauda Lawal, da kuma Yusuf Idris Gusau kakakin jam'iyyar APC na jihar wanda shi kuma shi ke kare ɓangaren Mutawalli. To a cikin shirin ne za ku ji an taɓa abubuwa da yawa. Daga cikinsu akwai batun alƙawarin da aka ce Dauda ya yi na cewa in yi zama gwamna zai kawo ƙarshen ta'addanci a cikin makonni biyu. Gaskiya ne ya yi alƙawarin, kuma shin gaskiya ne shi Bello Mutawalli ya zargi manyan ƙusoshin jiha ɗin ciki har da tsohon gwamna Abdulaziz Zayari da cewa suna da hannu cikin wannan ta'addanci? Yanzu sai ku gyara zama ga kashi na biyu na wannan muhawara.
Malam Naziru, kaji shi ansar da ya bada. Shi ita takaddamin ma da kuke yanzu kayan mu ci gaban ana madadin wa ake yin ta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin barbandan?
Duk wannan takaddama da ake yi ana yin ta ne domin al'ummar jihar Zamfara da samar da ci gaban jihar Zamfara. Kamar yadda ɗan uwana ya faɗi cewa mai girma gwamna mun shiga dazuzzuka mun yi kankan da aka raka tsaro da sauransu, wannan ba sabon abu ba ne ga gwamnatin duk da za ta kalli mulki hannun wani. In ban manta da kuma daga jiya wajen cewa tare da ni aka yi gwamnati gwamnatin ka kafa gwamnatin Bello Mutawalli bai karya ba bai kuskure ba da ni aka yi gwamnatin kafa ta, da ni aka je duk inda aka je domin ga lokacin yana cikin jam'iyyar PDP. mun je mun kai goro mun kai mari mun hada mu mutane halin da jihar Zamfara take ciki kuma wannan wani kuguri ne wanda jami'ar PDP take cikin shi wanda ganin cewa an kawo da matsalar sa wannan abin da yake so al'umma su fahimta lokacin da gwamnati Dauda yana kancin da matsalar tsaro ba kancin ne kai da matsalar tsaro ba yana fadin kudurin da kaga jami'ar PDP daga sama zuwa kasa wurin yaki da matsalar tsaro kamar yadda mun ka sani dukkan jaddin da mun kai babu inda Dauda ya ce zan magance matsalar tsaro ni kadai ba tare da gudunmuwar gwamnatin tarayya to lokacin da Dauda yana campaign yana ayyana cewa da zarar Allah ya ba mu mulki in Allah ya yarda in an ka samu sinsiya approach na abin abun nan ga dangantaka tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha to sati yayi yawa a magance wannan matsalar in akwai synergy tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha to cikin kankanin lokaci za a samu biyan bukata wurin yaki da tsaro
na'am malam zuwa amma yanzu sai gashi da shi gona Dauda shi minista Matawalle suna zargin juna da hulɗa da wato bandit ake kira ƴan ta'adda daga Laji me ya kawo wannan
wato abin da nake so mu fahimta mu waiwaye tarihi idan aka fara magana cewa waye zargi wani mu abin da muka sani mai girma tsohon kuma da Dr. Bello Matawalle Marabu shi ya fara zargin duk wani ɗan jam'iyyar APC da hannu cikin rakar tsaro ya sha hudi cewa dukkan gadan jami'ar APC barawan mata ne barawan dabbobi ne ban ta asiri ni gaba na ya hudi ba dai ba ba ni ba uku ba
a cikin wannan mura ta gwamnatin Dauda ko
a mallan lokacin da yana bisa gwamnati na cikin jami'ar PDP da bakin shi ya hudi cewa dukkan jami'ar APC barawo ne ban ta addani barawan shanu ne barawan mata ne ya zargi Abdulaziz Yari ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna cikin APC to kaga in yanzu an maida zargin na akai ne kun da shi zargin APC ba da hin kuwa bane shi ya fara
eh dan yi hakuri bari dan yi hakuri bari mu ji shi shi Malam Yusuf Idris ni za ka ce akan wannan kaji magana da yake cewa a dalilin da ake ganin kamar shi tsohon gwamnati da alaka da wannan mutane shine wato wurin kokarin su da su ya jawo su kusa gare shi ni za ka ce akan wannan
Malam Abdulrazak ka kabai da kaci shi Malam Nasiru yake magana ni na san mai girma gwamnati Dauda ya je Nasarawa Burkullu ina da bidiyon ina da shi a je inda yace a bayan shi sati biyu an zaɓe shi kai karshen matsalar tsaro ya je magani ina da bidiyon ina da audion inda yace a bayan shi sati biyu kuma inda yake campaign babu inda yake zai yi hadaka da gwamnatin tarayya abin da yake cewa kai tsaye yake cewa gwamnati ce ta Zamfara karkashin Bello Matawalle a kasa bayan ga wannan matsalar tsaro a jihar Zamfara misali da mai girma gwamna Matawalle ya shigo lokacin abin da ya nasaru da shi ya yi shi kadai na farko ya yi mitin da dukkan sarakunan jihar Zamfara a kansin chamber ya tambaye su menene matsalar tsaron jihar Zamfara sannan meye mafita sannan ya kira dukkan faminan sakatarura a wannan lokaci babu commissioner ya tambaye su meye matsala da ya mafita ya yi mitin da malaman addini gaba daya ya tambaye su meye shawara ne mafita ya tambaye ya yi mitin da dukkan shugabannin tsaro da kwamishinan 'yan sanda da shugaban sojoji brigade commander da shugaban civil defense na wannan lokaci da director agents na wannan lokaci da dukkan sauran masu ruwa da tsaki wanda aka yi ittifaki aka haɗu cewa to ai tai ai sulhu wanda wannan shi yasa aka yi wannan sulhu ita wannan da ake magana cewa yana kusanci da su misali lokacin da aka yi wannan sulhu an yi zama da 'yan sa kai a ɗan sadau a masarautar ɗan sadau a cikin fada mai martaba tsibirin ɗan sadau aka yi wancan alhaji Hussein Umar aka zo aka yi zama da Fulani a Taula hotel wannan wanda ke nan wajen Dorido hotel aka yi zama da Fulani nan su ma aka ji mai korafinsu aka ji su ma 'yan sa kai ne korafinsu sannan duk mutum inda aka yi aka ce an zo da Fulani a Gamman House an zo da ƴan sakai a Gamman House babu mutum da aka yi babu ƴan sakai ko babu Fulani ba a hadu aka zauna tare wuri ɗaya ba sannan idan sun ci misali ya san wasu to ai duk wanda ka kira ka ce zo kai sulhu da shi misali ai za ka gani shi mutum ne ka ce ya aje makami ne zo rungumi sulhu da gwamnati mutanen nan suka aje makamansu ai abinda nake tsammani
wato Malam Yusuf Banko ya zaka akwai shi magana da ya cewa wannan sulhun ya bada damar a samu kusanci tsakanin shi tsohon gwamnati da su suna kaunar juna kila shi yasa ake ganin kamar yana kusanci da su kware
wannan ba magana gaskiya bace take da Abdulrazak wannan magana su kaunaci juna ko ni kana cika ka ka ji goje ana magana ana zagin shi matsayin shi na gwamnati yana roƙo ni abinda nake so ko taimaka ku salkan mutanen nan domin muhimmancin rayuwar al'umma da cinin su ne shi ne gaba na ba a bibi mutanen da aka karba ba shi gwamnati Dauda kanin shi Yusuf ko da mutum da yake gwamna ya yi wata mota bakwai hannun ɗan bindiga sunan da aka yi sa aka sako shi akwai sarkin ɗan kaba sunan da aka yi aka sako shi akwai sarakuna akwai malamai akwai wa sulhun da aka yi sa aka sako su da mata da kananan yara musu dindira yi kan umma da aka yi sulhu a karbu ba sai magana a ce wani ya zo Gamman House
to kenai a Malam Yusuf magana da shi gwamnati Dauda ya ce wa a tsohon gwamnati ministan karamin ministan tsaro ya karbi bakuncin a su wayannan mutane cikin gidan gwamnati kenan gaskiya ne wannan shi dalili
ba bakuncin sai ya karba ba shi matsayin shi na gwamnati zai yi mitin da su ko wani bangare da aka kira ina zai je mitin da su zai fice da su wani wuri ya zauna ga hall a Gamman House ba wato ya kamata ka fahimta maganar cewa ka gayyato mutum wurin mitin bangarura ne guda biyu ake son a zauna a yi sun aka gayyato ko wani bangare suka zauna a kai to kuma da aka yi aka gama irin wannan sulhun ta tsina ta yi sun je Gamman House da Katsina Kaduna ta yi an je Gamman House da Kaduna Niger ta yi an je Gamman House da Niger su duk waɗancan gwamnonin da yi su ba ministan tsaro ba ne a yanzu su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali sai shi mutum ne
to a gaishe ku idan mun dawo rana wato in Allah ya kai mu za mu ji mi karin haske dangane da zangin da ake wa shi mutawalle na cewa lokacin da yake gwamna a cikin gidan gwamnati manyan barayin nan suke kwana suke ciyar da su har ma shi kansa yake sa musu abinci yanzu dai muna son mu yi godiya ga baki namu Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma shi Yusuf Idris Uso kana da shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaula a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sakoto a Washington ku huta lafiya
to a gaida Aliyu Mustafa Sakoto da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takeice
to sarfi la ta kace sojojin Isra'ila sun kai harhar ta sama har so biyu a ranar litinin din nan da suka kai kai inda mayakan Hamas suke a sassan zirin Gaza da mayakan Hezbollah a Lebanon a yayin kasar ke cika shekara guda cir da Hamas ta shammaci kudancin Isra'ila da harin da ya tsokano yakin da a halin yanzu ke neman mamaye yankin wuraren da aka kai kai ta a Gaza sun hada da wurin da Hamas din ke kaddamar da harharan rukokinta inda Hamas din ta ce ko a ranar litinin din nan ta harba rukoki kan birnin Tel Aviv birni na biyu mafi girma a Isra'ila da wurare da dama da ke kusa da kan iyaka a kudancin Isra'ila. Jihar Florida ta Amurka ta shirya kwashe jama'a mafi girma da ta taba yi tun shekarar 2017 a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafi da iska da mamakon ruwan sama mai karfi da aka yi malakabi da Hurricane Milton da a halin yanzu ke ma'auni na biyar a yankin ruwan Mexico ke nausa kudu maso gabashin jihar ta Amurka. A ƙarshen rahotanni sun ce Milton ta kasance kimanin kilomita 1,130 kudu maso arewacin Tampa da iska mai kada ruwa da ke gudun kilomita 280 cikin sa'a guda tun farkon iska ta rika tafiyar kilomita 15 ne a duk sa'a A ranar Litinin ɗin nan shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce yana tattauna tsara nasarorin ƙasar ta Ukraine a makon nan a jerin tarurruka da duk wata ƙasa da za ta iya taimakawa da akai ga zaman lafiyar da ake nema a ƙasar. Zelensky ya faɗa a yayin wani jawabinsa na duk rana cewa sun gayyaci abokan hulɗarsu da su bayyana yadda suke ganin za a iya kaiwa ga ƙarshen wannan yakin da matsayin ƙasar ta Ukraine na tasirin tsaron duniya da kuma matakin da za a iya ɗauka bai ɗaya na ganin an kai ga ƙarshen yakin.
To madalla masu sauraro baki da abin da ya sauke kenan a shirinmu na yanzu sai a tare maimaitin shirin an zuma kaɗan da hantsi domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu na baya sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu madadin Hauwa Sharbita ne gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jumbe Hamza. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya ne kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa makasance lafiya. Assalamu alaikum.